ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin ballaga a nan cikin garin Bauchi a wannan yammaci na Asabar, yau 24 ga watan Ramadan, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1436, wanda kuma ya zo daidai da 11 ga watan 7 miladiya ta 2015, a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kahfi. Kadan daga cikin tambayoyi da muka samu, wanda yana tambaya yana cewa menene ingancin wannan hadisin, wato da ƙarin bayani akan sa. Man bada'a bil kalami qabla salami fala tujibuhu walau kana Abu Bakar Siddiq, ko walau kana Abu Bakar Siddiq. Wannan hadisin akwai abinda yake hadisi, akwai kuma abinda yake ƙari ne a cikin sa. Man bada'a bil kalami qabla salami fala tujibu, wanda akwai hadisi, hadisi ne wannan gabar, hadisi ne da cikin al-Mu'jam al-Tabarani al-Kabir, yana cikin littafin Ibn Sunni da wasu littattafan sunna, yana cikin hilyatul awliya ta Abi Nu'aym. Sanadin sa mukhtalaf fihi, akwai sabani game da sanadin sa, amma Sheikh Nasiruddin al-Albani ya hassana hadisin. Amma ƙarin walau kana Abu Bakr Siddiq, wannan ƙari ne kuma na mutane, ban san inda ya samo shi ba, ni ba ma taɓa jin sa ba sai a bakin sa. Hadisi yana cewa wanda ya fara da magana kada ku ansa masa, wanda ya fara da magana kafin sallama fala tujibuhu, kada ku ansa masa. To amma cewa ko da Abu Bakr Siddiq ne, wannan ban san ina ya samu wannan ƙarin ba. Kuma hadisin yana nuna cewa abu ne mai kyau, ladabi ne na musulunci, da musulunci ya ladabtar da musulmi a kansa, shine idan ya gamu da ɗan uwansa ya masa sallama, idan ya zo guri ya yi musu sallama, idan yana son wani abu ya fara da sallama. Wanda bai yi haka ba, to ana iya ladabtar da shi ta hanyar a ki ansa masa, wato wanda zai zo ya nemi wata bukata ba tare da sallama ba, bai gabatar da sallama ba, ana iya hora shi ta hanyar a ki ansa masa abin da yake nemi ko tambayar da yake. Amma wannan babin nadab ne, wato ta fuskar mustahabbi ne, ba ta fuskar wajibci ba, ba ta fuskar wajibci ba, kar ka dauki abun wajibi ne, saboda ita kanta farawa da sallama ba wajibi ba ne, amsawar ita ce wajibi. Idan aka yi maka sallama, shi mai yi maka sallama ya yi wani abu mai kyau wanda shari'a take so ya yi, kuma zai samu gwaggwaɓar lada a kai, kai kuma da yayi mawajibi ka ansa masa, domin yanzu wani haƙƙi ya dora maka, dole ka bayar masa da haƙƙinsa. Shi yasa Allah ta'ala cewa idza quyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, yayin da aka yi muku gaisuwa, to ku yi gaisuwar da tafi ta wacce aka yi muku kyau, ko kuma yar daidai da wacce aka yi muku. Saboda haka wajen mayarwa din shine yake wajibi, amma wajen yin wani mustahabbi ne, mandub ne. To kaga ashe fala tujibuhu a nan, idan muka ɗauki tahsinin da Sheikh Nasiruddin Albani ya wa hadisin, ba yana nufin cewa duk yadda al'amari yake ba kakka ansa masa, ta yiwu ya zama jahili ne, ta yiwu ya zama ya sha'afa, ba halinsa ba ne, ya saba in zai in ya ganka kafin ya ce wani abu ya maka sallama, ko in ya zo gurin da mutane suke sallama, amma ta yiwu ya sha'afa, wani abu ya ɗauke masa hankali, ta yiwu a gigice ki, a tsorace ki, ko murna ci ta yi masa yawa, ya zo ya kawo wani albishir, duk dai abubuwa na iya bujurowa, wanda za su iya sa shi ya yi sallama ya yi magana kafin ya yi sallama. To kada ka ce tunda an ce falatu jibuhu kawai ka yi watsi da shi ka fita sha'aninsa ka yi ta yan birni ka share shi, wannan ba haka ake nufi ba. Da haka falatu jibuhu nan ala sabilin najb ne ala sabilin istihbab ala sabilin ta'dib ba wai ala sabilin wujub ba. Ta yiwu mahaifinka ne zai zo ya maka magana ya ce wane kana shago a kwance ya zo ce wane zo ka yi min kaza bai yi sallama ba sai ka ce ba zan ansa masa ba a yi magana ka ce ai annabi ya ce kan ansa maka ba haka ba ne. Saboda haka falatu jibuhu anan yadda malamai suka ce ala sabilin najb ne saboda ita kanta sallamar fara ta ba wajibi ce ansa ta ne yake wajibi. Idan mutum an ga cewa ɗabi'arsa ce haka shi ya mai da abin al'ada duk sanda zai zo ga mutane sai dai kawai ya kawo buƙatarsa amma ba zai musu sallama ba to wannan yana da kyau a ladabtar da shi a kula shi saboda ya fahimci cewa akwai wani ladabi da ake so ya siffantu da shi shine na yi wa mutanen da ya gamu da su sallama ko mutanen da ya zo ya iske a guri ya yi musu sallama a yi ƙoƙarin a nuna masa wannan ta hanyar a kawar da kai a watsar da shi domin ya gyara halinsa. Wannan shi ne abinda hadisi yake nuna amma ƙarin walau kana Abu Bakr Siddiq wannan ƙari ne kawai na wasu don dai su ƙara kambama abin cewa ko Abu Bakar ne don haka ko da babansa ne ma su ce to ko Abu Bakar ma an ce ka an sa masa ba haka ba ne. Sannan tambayarsa ta biyu ya ce idan ƙarni ko kafiri wanda ba musulmi ba dai a taƙaice ya yi maka sallama mai shari'a ta ce za ka yi to akwai maganganun na malamai wasu su ce ba za ka yi masa ba za ka ansa masa ba to amma akwai maganar da take cewa ta malamai cewa za ka ansa masa akwai bambanci tsakanin farawa da kuma ansawa. Sun ce idan shi ya fara a idan abin nan kai ka gan shi bai fara maka sallama ba to kakka fara da assalamu alaikum kai kakka fara shine wannan hadisin la tabda'ul yahuda wa nasara bis salam kada ku fara yi musu sallama to amma da su ne za su fara maka sallama wanda ba musulmi ba ya zo ofisinka a ma'aikata ko ya gamu da kai a hanya sai ya fara yi maka sallama saboda yana cikin ku ya saba da irin kalmomin da kuke amfani da su shi ba ce assalamu alaikum to anan wasu daga cikin malamai magabata sun ce za a ansa masa. Daga cikin masu wannan magana akwai Abdullahi dan Mas'ud akwai Abdullahi dan Abbas kamar yadda ya zo a cikin tafsirin Tabari Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin Al-Adab al-Mufrad hadisin Simak an Ikrima an Ibn Abbas yake cewa ruddu ala man sallama alaikum yahudiyan aw nasraniyan yahudiyan kana aw nasraniyan aw majusiyan ku ansa ga dukkan wani wanda ya muku sallama ku mayar da sallama ga duk wanda ya muku sallama sawa'un ba yahudi ne ko ba nasare ne ko ba majuse ne. Riwayar Simak an Ikrima akwai ittiram amma Sheikh Nasiruddin Albani yana cewa tana yiwuwa ya kasance ga abinda ya daga zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan hadisi ne mawqufi akan Ibn Abbas sannan abinda zai karfafa wannan riwayar Imam al-Bukhari a cikin Al-Adab al-Mufrad daga Sa'id ibn Jubair daga Ibn Abbas. Ibn Abbas yana cewa da Fir'auna zai ce da ni barakallahu fika da ni ma na ansa masa na ce wa fika wa Fir'aunu kad mat. To kaga abinda yake nunawa idan yayi maka addu'a mai kyau to kai bai masa addu'a mai kyau yayi maka addu'a aminci yi masa addu'ar amincin nan na duniya da na lahira saboda in kai masa addu'a Allah ya samar masa da aminci a duniya da lahira kamar kai masa addu'ar musulunci saboda ba zai samu amincin lahira ba sai a musulunci kamar kai addu'a ne Allah ya ganar da shi ya nuna masa musulunci ya bi don ya samu amincin lahira kaga kyakkyawar addu'a ce. Allah ta'ala da yace wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha bai kebance wannan umarni da wanda yake musulmi ba saboda haka umarni ne wanda yazo gabanmi in dai har an muku gaisuwa to ku yi gaisuwar da tafiyar da aka yi muku ko kuma yar da kwatan kwacin wacce aka yi muku. Allah ta'ala yana cewa la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Allah ta'ala bai hada ku mu'amala da waɗanda ba musulmi ba waɗanda ba su yaƙe ku ba a addinin ku ba su fitar da ku daga gidajen ku ba wato waɗanda ba musulmi ba waɗanda kuke zaune da su lafiya babu fada tsakanin ku da su an tabarruhum ku yi musu alheri ku yi musu albir wa tuqsitu ilayhim ku yi musu adalci to kaga baya daga cikin alkhairi baya daga cikin adalci shi yayi maka kyakkyawar addu'a kai kai masa gogona idan har zaka yi aiki da wannan aya da Allah ta'ala ce ku yi musu adalci to in yayi maka addu'a mai kyau to kai ma kai masa irin wannan to wannan ita ce magana mafi rinjaye Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a cikin littafinsa Ahkamu Ahli al-Dhimma ya tattauna wannan magana kuma wannan shine shi ma zabinsa a cikin littafin Silsilatu Sahiha ta Albani shi ma ya kawo wannan magana saboda wannan ita ce magana wacce take mai rinjaye insha Allah sai kuma wannan da yake tambaya cewa game da hukuncin mutumin da zai ga ana sallar jana'iza amma sai ya kibin sallar wai saboda ba shi da alwala kuma babu ruwa a kusa ya ce mala ina hukuncin yin hakan in kuma ya inganta a yi sallar da taimama to ya kamata a ilmantar da jama'a da su yi hakan saboda ko a nan masallacin gwallaga zaka ga hakan yana faruwa a fito da gawa amma sai ka ga mutane suna kin bin sallar wai saboda ba su da alwala to sallar jana'iza salla ce ita ma ana yi mata alwala kamar yadda ake wa sallar alwala kuma abinda zai sa a yi mata taimama shine abinda zai sa a yi ma sauran salloli taimama wato abinda ba za ka yi wa sallar azhar da asar taimama a kansa ba to sallar gawa ba za ka yi mata taimama a kansa saboda haka ba daidai ba ne ka yi sallar gawa tare da cewa akwai ruwa da taimama sai dai idan ba ruwa ko ku a'a kana da uzurin da za ka yi taimama saboda ba ka iya amfani da ruwa wannan kuma ko da sallar farilla ce haka za ka yi to a wannan babu laifi idan ka yi taimama kamar yadda ka saba yin sallolinka da taimama ka yi mata ka yi sallah amma in har da ruwa to ba halatta ka yi taimama sannan ita sallar gawa fardu kifaya ce ba fardu ainin ba ce fardu kifaya ce idan mutum ya mutu wajibi ne a samu daga cikin musulmi wanda za su yi musu sallah idan aka rasa duk musulmi cikin musulmi wanda za su yi musu sallah aka ƙi masa sallah tare da cewa musulmi ne kowa ya giya to nan duk kowa ya yi laifi amma a cikin ɗari in aka samu goma suka yi masa sallah to sun ɗauke wa 90 ba a cewa 90 sun yi laifi duk da cewa kowace mamaci ana son a samu masallata da yawa a kan gawarsa wannan yana da falala amma ba a ce cewa in ba a samu wannan adadin ba musulmin da ba su cika wannan adadin ba su yi laifi saboda haka a fahimci akwai bambanci tsakanin abinda ake kira fardu ainin da fardu kifaya fardu ainin shine abinda ya zama wajibi kaina da kanka da kan kowa da kowa kowa shi kadai za a tambaye shi akan wannan wanda shi ake kira fardu ainin kamar sallolin da muke yi biyar akwai fardu kifaya abinda in wasu suka yi sun dauke ma wasu amma in kowa yake to kowa kuma ya samu laifi to sallar jana'iza tana daga cikin waɗanda wajibcin su wujub ne na kifaya in wasu sun yi sun dauke ma wasu saboda haka ba wajibi bane idan mutum baya da alwala ya tashi yayi taimama saboda dole yayi kuma ba laifi bane idan bai yi ba saboda ba shi da ruwan da zai alwala ko kuma wani abu ya shagaltar da shi ga wanda yayi sallar yana da gada kamar yadda aka sani cewa yana da kira shi yasa annabi ya kwadaitar ga akan haka yana da babban lada to dan bai yi ba ko ba a cewa yayi zunubi don haka a tuhume shi da cewa yayi sakaci ko kuma shi ya ji cewa dan kada ya kin sallar gara ya ce mama yayi sallar duk wannan ba daidai bane kuskure ne bismillahir rahmanir rahim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. هما ka tuna lokacin da muka cewa mala'iku ku yi sujjada ga Adam fa sajadu sai suka yi sujjada illa iblisa sai iblis ne bai yi ba kana min aljinni ya tabbata daga cikin aljanu afatat fasaqa an amri rabbih sai yayi fita daga biyai umarnin ubangijinsa afatat tatakhidunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni yanzu kwarike shi shi da zurriyarsa masoya ba ni ba wa hum lakum adu alhalin su gare ku makiya ne bi sallizalimin badala wato tir da wannan canji da azzalibai suka yi ga kawunan su a jiya mun tabo mun fara batun a wannan aya akwai gabar karshe da bamu gama ba afatattakhidunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni yanzu kwarike shi shi da zurriyarsa masoya ba ni ba mun ce wannan aya tana tabbatar da cewa iblis yana da zurriya kamar yadda sauran shedanu na aljanu su ma suke hayayyafa irin yadda dan adam yake hayayyafa sai dai kaifiyar haihuwar iblis yayayi shi ma yana da mata iblisa ko bai da ita wannan ba a sanar da mu ko bai game da wannan ba amma alqur'ani ya nuna mana yana da zurriya zurriya kuma ba za ta yi ba sai an samu haduwar namiji da mace kamar yadda sunnar Ubangiji ta'ala ta waga ta wakana inganta halittar Adamu da Hawwa da kuma halittar Annabi Isa alayhi salam saboda haka wannan ya tabbatar da yana da zurriya sannan wasu malamai sun fassara zurriyarsa da cewa mataimakansa wannan babu ko shakka a ciki cewa shedan yana da mataimaka yana da waɗanda suke taya shi aiki wato shi ma yana da ma'aikatan da suke karkashinsa ba shi kadai yake abin da yake yake yi ba na batar da dan adam a doren kasa a yana da waɗanda suke taya shi wannan aiki hadisai da dama na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sun tabbatar da haka akwai hadisin sahih muslim hadisin jabir dan abdullahi radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna iblis yadau arshahu ala alma lalle iblis yana dora karagar wato mulkinsa sarautarsa a kan ruwa sun mai ba'asu saraya sannan ya aika da rundunarsa ya aika da rundunoninsa su tafi farauta fa adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitna wanda yafi kowa fitina daga cikinsu shi yafi kowa kusanci da matsayi a gurin iblis yaji'u ahaduhum fa yaqulu fa'altu kaza wa kaza fa yaqulu ma sana'ta shay'an wani yazo yace yau na yi kaza da kaza ya faɗi irin ɓarnar da ya yi sai iblis ya ce kai tafi ba abin da ka yi ba kai komai ba sun mai ji wa ahaduhum sannan sai wani shi ma ga ya dawo ya ce ma taraktuhu hatta farraktu bainahu wa bain imra'atihi ai ban kyale shi ba sai da naga na raba shi tsakaninsa da matarsa wato na yi ta zuzu ta wutar fitina da rigingimu a tsakaninsu da rashin fahimtar juna da zargin juna har sai da naga sun rabu fayudunihi minhu sai ya jawo shi kusa da shi ya ce matso ni'ima anta madalla da kai kayi babban aiki a amash arwaya sai ce urahu yal fayal tazimuhu ya kama shi ma ya rungube shi yace lalle wannan kai kayi babban aiki ka raba aure shi kaga rabuwar aure ba karamar wasifa bace tana da ɗaya daga cikin manyan manyan abin da shaydan yake so ya ga ya faru ya ga cewa abin da aka daura da sunan Allah ya rusa shi ya raba shi ibn Hibban da al-Hakim sun ruwaito a cikin littattafan su daga Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace idza asbaha iblisu batha junudahu idan gari ya waye iblis zai tara rundunar sa sai ya raba su aiki kowa ya kama gaban sa ya tafi aiki fa yaqulu idan aka dawo sai ya ce da su in ya tara su yayi assembly ya sabe ya musu assembly sai ya ce da su man azalla al-yawma musliman albastuhu at-taj wanda duk a cikin ku yau ya batar da wani musulmi zan sa masa kambu wato zan nada shi sarauta qala fa yakhruj hadha fa yaqulu lam azal bihi hatta talaqa imra'atahu sai wani ya fito yace aini nayi kokari sai da naga na raba shi da matarsa yanzu wannan zai yi zabo wanda yafi kowa barna ne cikin su hadisin da ya gabata ya nuna mana cewa wanda ya raba mutum da matarsa yana daga cikin manya-manya masu matsayi da mukami a gurin iblis yana daga cikin wanda iblis yake jawo shi kusa da shi to amma yanzu nan wata sarauta ce zai nada dole sai an buga sai an daka an tankade an rere ba kowa za a dauka ba sai na farko ya ce shi ga abin da ya da majinta don haka yana ga ya cancance shiga gasar saboda ya raba aure ban gushe ba ina ta ziga su ina ta hada su rigima sai da naga sun rabu sai iblis ya ce au shaka an yatazawwaj kai tafi daga nan ai zai iya yin wani auren saboda ka kai dai yanzu baka je ko baka yi komai ba wa yaji'u hadha sai wani yazo fa yaqulu lam azal bihi hatta aqwa walidayhi yace ni kuma na wato matsa masa har sai da naga ya saba wa iyayensa biyu sai da naga sun yi baran-baran da mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko dubiyin ba sai da naje yana faɗa musu baƙaƙen maganganu sannan sai na kyale shi to sai iblis ya ce da shi au shaka an yabur an yabarra ai zai iya komawa ya ba su haƙuri saboda haka ya dawo ya ci gaba da biyayya saboda haka da sauranka wa yaji'u hadha sai wani ya zo shi ma fa yaqulu lam azal bihi hatta ashraka ai ban kyale shi ba sai da naga yayi shirka sai da naga ya je gurin boka ko ɗan duba ko wasu matsafa ko kuma na jefa wasu kalmomin shirka a bakinsa naga kuma ya tafe su yana ta maimaita su to anan sai iblis ya ce anta ba ya kai wanda ya ci gasa shirka a wannan babban sai ya jawo shi sai wani kuma ya zo shi ma fa yaqulu lam azal bihi hatta zana shi ba wannan ban kyale shi ba sai da naga yayi zina fa yaqulu anta kai ma taho ka cancanci a baka sarauta sannan wani ya zo shi ma ya ce lam azal bihi hatta qatala ban kyale shi ba sai da naga yayi kisan kai shi ma ya jawo shi ya ce anta ba ya kai wa yalbisuhu attach dukkaninsu kowa ya dora masa kambi to ashe kaga a cikin manyan laifuka ba kamar shirka sai zina da kisan kai duk matsayin da mai laifi ko mai iblis a shaydan mai zigawa a laifi zai samu a gurin iblis babu wanda yake samun matsayi irin na shaydanin da zai sa a yi shirka ko shaydanin da zai sa a yi zina ko shaydanin da zai sa a yi kisan kai shi kaga waɗannan ba ƙananan laifuka ba ne da ya kamata mutum musulmi ya nesanta kansa daga gare su shirka da zina da kashe kai da kashe rai imam muslim ya fitar da hadisi daga salman al-farisi yake cewa la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulu as-suq wala akhira man yakhruj minha fa innaha ma'rakatu ash-shaytan wa biha yansibu rayatahu Salman al-Farisi yake cewa in kana da iko kana iyawa kada ka kuskura ka zama kai ne farkon wanda zai shiga kasuwa kuma kada ka yadda ka zama kai ne karshen wanda zai fito daga kasuwa domin nan ne gurin gwagwarmaya shaidan a nan yake kafa tutarsa. Saboda haka ka zama farkon wanda zai shiga masallaci, ka zama ƙarshen wanda zai fita. Amma kasuwa ka zama in zai yiwu ka zama ƙarshen wanda zai shiga ma, amma dai kar ka yadda ka zama farko, kuma kar ka zama ƙarshen wanda zai fita. Saboda gurin da Allah ya fi so shi ne masallaci, gurin da Allah ya fi ƙi shi ne kasuwa. Saboda babu abin da babu a ciki, Allah ka kiyaye mu. Wannan ya nuna kenan shaidanu ko shaidan yana baza komarsa sosai a kasuwa, yana dilbiyarwa. Saboda a nan ne ake nuna mutane duniya, nuna musu dukiya. Saboda haka idan su ya buɗe su ga cewa ko ta wani hali ma su za su neme ta, ta koyaya ma sai sun same ta, to shi kuma wannan a nan ne komarsa za ta yi ta kamu, a nan ne zai yi farauta sosai. Don haka a nan yake dasa tutarsa. Hakanan Imamu Muslim ya fitar a muqaddimar littafinsa As-Sahih daga Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa إن الشيطان لا يتمثل في سورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. عبد الله بن مسعود يكي توا للي شيطان يكم فتو أسفر نمجي أسفر متم سيزو يسامدا دذن جماعة سيفا يكام بعد الأباري يتباد الأباري kuma labarin na ƙarya mara tushe na jita-jita sai yayi ta faɗa. Fa ya tafarraqu da su kuma mutane sai a watse shi kenan, sai ka ji an ta yaɗa wannan maganganun. Idan aka tambayi mutum ina ka ji wannan, ya ce shi dai ya ji wani mutum da in ya ga fuskarsa zai gane shi amma bai san sunan shi ba, shi yake faɗa. Ce ai yau a kasuwa wani mutum ya zo, shi yake ba mu wannan labari, ya ce wallahi abu kaza an yi kaza an yi kaza, ka san shi, na gan shi a fuska zan gane shi. To irin wannan sai ka je ka kwaso labaran shaidan, ka zo kai ta yadawa. Saboda haka kai da shi ku taru a cikin kamashin alhaki, Allah ka kiyaye mu. Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Adabul Mufrad daga Azhar ibn Sa'id yake cewa naji Abu Umama radiyallahu ta'ala anhu yana cewa إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم شيطان زي زو شمفت أرتهمك بعدما يفرشه أهله ويهيئونه بأن يالنس سنجارا مسا شمفت أسا سنشريا مسا قدنسا سنشاري مسا تايكنسا أعرف تايكي أعرف تراكا سي شيطان يللق ويشبه فيلقي عليه العود يزبا واتو ɗan kararruka akan wannan shimfiɗa, ko kuma ya jefa wata itaciya ko wani dutse au shay, ko dai ya jefa wani abu, ko ya zuba wani gari-gari ko wata madara-madara, ko ya saka wata miya-miya ko wani ƙashi, sai ya jefa akan gadan. Liyudhibahu ala ahlihi, yana yin haka ne don ya sa shi ya yi fushi da iyalansa. Saboda haka da ya shigo, gashi su dai sun san sun gyara, amma kuma ga wata barna an zo an yi, da ya shigo zai kwanta sai ya ga ɗaki kaca-kaca, sai ya shiga faɗace-faɗace, ya shiga kumfar baki, in ba a yi sa'a ba cikin daren ma ya saki matarsa. To shaidan yana yin wannan, shi yasa sai Abu Umama Al-Bahili yake cewa fa idza wajada zalika fala yaghdab ala ahlihi, idan mutum ya ga irin wannan kada ya yi saurin yin fushi ga iyalansa. Li'annahu min amali shaitan, domin wannan aikin shaidan ne. Saboda haka shaidan yana da ma'aikata wanda yake baza su, kuma kowa ana ba shi aikin da zai je ya yi, ko a bar su cewa kowa ya je ya nuna bajintarsa da ƙwarewarsa wajen halakarwa da ɓatar da al'umma. Don haka ɗan adam har kullum ya sani cewa akwai babban makiyinsa da shi ne yake wato zuzuta wutar adawa a zuciyarsa, kuma ƙoƙari yake kullum ya ga cewa ɗan adam bai kai labari ba, wanda dai zai rantsuwa a gaban Allah ya ce sai ya ɓatar da mutane, sai ya ɓatar da su, kuma ba zai kyale kowa ba a gaban Allah. Fa bi izzatika, haka ya ce na rantse da izzarka, sai na batar da wanda haka shedan ba zai kyale mu ta ba zai kyale mu ba kuma dole mu san da wannan shine abinda Allah ta'ala yake gaya mana yana da zuriya al-Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa yana cewa ya ji malamin sa Abu Muhammad Abdul Mu'ti a sadar na al-Iskandariya yana cewa akwai wani shedan da ake kiran sa al-Baydawi yana akwai wasu masu ibada wanda sun killace kansu wasu su bautar Allah su amma bisa jahilci ba su yi ilimi ba irin masu tsoron Allah din nan amma ba ilimi to shedan yana sassadowa yana zuwa gunsu amma da sunan waishi sunan shi al-Baydawi ta zai zo musu da sunan wani shehi wani malami sai shedan kamar da muka ce yana rikida ya fito a kamanni daban-daban saboda ka zai zo musu da rawani da dogon jirbinsa da gemunsa cikakke da furfura fuskarsa duk furfura saboda ka zo da magana a hankali sai ka kasa kunne ma sosai ka ji shi alamar shi mai tsoron Allah ki to yana zuwa ma wasu mutane da suka killace kansu wasu suna bautar Allah wanda ake cewa al-fuqara wanda yanzu ake cewa sufaye su ne a da ake ce musu al-fuqara an ce al-fuqara ba wai talauci wannan ake nufi ba ma'ana su al-fuqara ne ila Allah an gane ko shine kalmar al-fuqara din ba wai tana nufin talakawa marasa komai ba tana nufin waɗanda suke cewa su masu buƙatuwa ne zuwa ga Allah saboda haka sai su ware kansu su killace kansu suna ibada to sai ya zo musu ya sa su suka riƙa misali na azumi wato azumi in sun ɗauka maimakon su sha ruwa yayin da rana ta faɗi sanda kowa yake shan ruwa sai su zarce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada yin misali sahabbai da basu ji ba sai ya yi misali da su yini ɗaya yini biyu yini na uku sai suka ga ba su iya zarcewa ba yace mai ruwa ya ce ya yi haka ne kalmuna kele lahum dan ya hora su saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallama khususiyar sa ce wannan yayi misali dan yana cewa inni abitu yut'imuni rabbi wa yaski alastu ka hayatikum inni abitu yut'imuni rabbi wa yaski ni ba kamar sifar ku nake ba ina kwana ubangiji na ciyar da ni ya shayar da ni ba wai ya ciyar da shi abinci ba ko ya shayar da shi abinci in ya ciyar da shi abinci da ya shayar da shi abin sha ai bai zama mai azumi ba kuma babu bajinta a nan yana nufin abin da yake samu na san ubangiji a zuciyarsa da kaunarsa da shauki zuwa gare shi yana zama a makofin ci da sha har ya manta da ci da sha ma ba zai tunaninsu ba wanda shi ake nufi da yana kwana ubangiji ya ci da shi ya sha da shi kakkaza cewa abinci yake ci ya sha abin sha in ya haka bai zama mai azumi ba kuma to da sahabbai suka ce za su yi sai yayi da su kwana ɗaya kwana biyu suka ji ba za su iya ba ce to dama ina gaya muku ba tafiyar mu ɗaya ba sura ce nake irin sura ku amma ni Allah ta'ala ya yi min wasu kasa'i da ku bai muku ba to saboda haka su waɗannan su ma sun ce za su gwada saboda haka sai shedan ya zo ya ce ku ba ku yi wannan misali ai annabi yana yi saboda haka sai suka riƙa yin wannan azumi sabi zarce malamin Qurtubi yake gaya masa yace idan yunwa ta ci ƙarfinsu wa adarra bi adbighatihim yunwa ta kama ƙwaƙwalansu suka fara fita daga hayyacinsu yakshifu lahum an diya'in wa nur kawai sai su riƙa ganin wani haske ya cika gurin da suke wanda shedan ne kuma yake dalla musu totalin ɗinsa shi yake dalla musu totalin ɗinsa saboda haka sai su ga haske ya cika guri saboda tsabar yunwa kuma yunwa ce ba wani abu ba yunwa ce kamar yadda yake cewa yunwa ce ta kama su har ta taɓa ƙwaƙwalansu sai suke ganin kamar wani haske ne ya cika gurin hatta yamla'u alaihim albuyut su ga duk gidansu ya cika da haske fa yadhunnuna annahum qad wasalu sai su ce mun yi wusali mun yi wusuli kai mun yi wusuli ai mun kai abinda suke cewa mun yi fana'i mun kai tuƙewa wa anna zalika min Allah kuma wannan hasken ma daga Allah ne dan a nuna cewa an yarda da mu malam yace wa laysa kama dhannu amma abin ba kamar yadda suka zata bane shedan ne kawai yake wasa da hankalin su yana wahalar da su saboda haka shedan baki ne gare mu shi da zurriyarsa shi yasa Allah yake mamakin da zamu rike shi masoyi kuma afa tattakhidunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni yanzu dukkan wannan barnar da yake yi a tsakankanin ku kuma ku rike shi shi da zurriyarsa a matsayin masoya majibinta al'amuran ku ba ni ba wahum lakum adu alhalin su gare ku makiya suke kalmar al'adu ana amfani da ita ga mutum daya ko biyu ko uku wato tana zuwa a jam'i tana zuwa a mufradi inda shaytan lakum aduwwun fattaqihuhu aduwwa kaga anan ana nufin aduwwu ana nufin guda ɗaya kenan shaytan maki ne gare ku dan ku rike shi maki amma yakan zo a matsayin jam'i kaman nan wa hum lakum adu kamar inda Allah yake cewa yahsabuna kull sayhatin alaihim humul aduwwu fahdharhum humul aduwwu kaga hum damiri ne na jama'a sannan al aduwwu yazo da wannan siga ta mufradi amma ana nufin makiya saboda haka iblis makiyi ne kuma makiyayyarsa yayin iblis ya fara ta ga annabi adam alaihi salam tun ma kafin wato a gama halittar annabi adam alaihi salam ba wai lokacin da aka ce yayi sujjada din daga lokacin da ya fara kiyayya ba a ya fara gaba da shi ma tun kafin ma a busa masa rai kamar yadda Imam al-Bukhari wato Imam Muslim ya rawaito a cikin sahihinsa da Ibn Hibban daga hadisin Anas dan Malik yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa lamma sawwara Allahu Adama fil janna tarakahu ma sha Allahu an yatrukahu faj'ala iblisu yutifu bihi yanzuru ma huwa falamma ra'ahu ajwafa 'arafa annahu khuliqa khalqan la yatamalak wa inda Ibn Hibban zafirtu bihi khalqun la yatamalak wannan hadisin yana nuna maka cewa gabar shaytan ga dan adam ko ga annabi adam alaihi salam tun ma kafin a ce da shi yayi sujjada ya kullace shi a zuciya ya sanya hasadarsa a ransa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yayin da Allah ta'ala ya suranta halittar annabi adam a aljanna sai ya barshi a cikin aljanna yana surarsa kafin a busa masa rai faj'ala iblisu yutifu bihi sai iblis yazo yana zagaya halittar annabi adam alaihi salam kafin a busa masa rai yana zagaya shi dan ya gaya wace irin halitta aka yi masa falamma ra'ahu ajwa da yaga cewa halitta ce wanda yana da ciki yaga cewa a rarake ke ciki yana da ciki kenan zai ci zai buƙaci ci da sha ana ake bala'i da ya kula cewa yana da ciki arafa annahu khuliqa khalqan la yatamalak sai ya fahimci to wannan halitta ce da ba za ta jure ba arwar ibn hibban yace zafirtu bihi shikenan na ci galaba akan sa la yatamalak wannan ba zai iya jurewa ba saboda haka zai kullo maka ta hanyar cin abinci sai ka ga mutum yana tabkata asa in an masa to ce hanyar cin abinci na ne ya zan yi hanyar cin abinci na to wannan ita ce shi ne abin da iblis ya hango to wannan hanyar cin abincin anan zai halaka ka Allah ta'ala ce bi'sa lizzalimina badala yace tir da wannan canji da azzalimai suka yi wa kansu suka canza bautar shaydan a maimakon bautar Allah suka koma suka riki shaydan shi ne majibincin su maimakon su riki Allah ta'ala to tir da abin da suka zabar wa kansu ya zamana shaydan shi ne zai jibinci al'amarin su tare da cewa shaydan baya umarni da wani abu sai dai yayi umarni da alfasha da mummunan abu suka bar jibintar wanda yake mai rahama wanda dukkan jin dadin su na duniya da rabautar su ta duniya da ta lahira da farin cikin su na duniya da lahira yana tattare da jibintar Allah ta'ala saboda haka wannan ayar tana kwadaitarwa bisa ga rike shaydan da shaydanu a matsayin abokan gaba tana zuga dan adam akan cewa ya gamsu cewa shaydan abokin gabansa ne idan ya fahimci haka zai gane cewa to babu shakka duk abin da yake Allah ta'ala ya ce yana son shi to wannan shi ne yake alheri gare shi duk abin da Allah ya ce baya so to wannan wani abu ne da shi kuma shaydan yake so saboda haka babu zalunci da ya kai zalunci ka bar wanda yake mahaliccinka mai ci da kai ya sha da kai ya tufatar da kai ya baka ni'ima ta duniya ta zahiri da ta baɗini ka bar shi ka jibinci wani wanda yake shine babban makiyinka. A gurare da yawa Allah ta'ala ya nuna mana cewa shaydanu kafirai sun riki shaydanu a matsayin su ne majibuntan su ba Allah ba. Allah ta'ala yana cewa illa ja'alna shayatin awliya'a lil ladina la yu'minun, lalle mun sanya shaydanu su zamo su ne majibunta ga waɗanda ba sa imani. Fariqan hada wa fariqan haqqo alaihim ad-dalala innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Allah ce fariqan hada, wani bangare Allah ta'ala ya shirye shi, wani bangare kuma bata ta cancanta a kansa, domin ko sun riki shaydanu a matsayin masoya. Takhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun, suna tsammanin abinda suke kai shiriya ce. Al-Bayhaqi ya fitar da hadisi a cikin Shu'abul Iman da kyakkyawar da ingantacciyar salsala daga Abu Burda, shi kuma daga Abu Musa Al-Ash'ari, yace ya Abu Musa Al-Ash'ari sahabin Annabi ne sallallahu alaihi wa sallam, ya kasance idan ya karanta fadar Allah ta'ala ya ayyuhal insanu ma dharraka bi rabbikal karim, ya kai wannan mutum me ya rude ka dangane da ubangijinka mai karamci, sai yace ya anil jahl, yana nufin jahilci ne ya rudi dan adam, karamcin ubangiji ne ya rudi dan adam har ya manta da Allah ta'ala. Amma yayin da ya karanta wannan aya afa tattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu, sai ya fashe da kuka, sai ya fashe da kuka. Allah ta'ala da kansa ya rika ja mana kunni haka, yanzu ku riki shaydan ku banni, ku riki shaydan ku banni. Alam ahad lakum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratal mustaqim, ce ba nayi alkawari ni da ku ba kada ku bauta wa shaydan, shaydan din nan babban maki ne gare ku, ku bauta mun wannan ita ce shine tafarki madaidaici. Amma dan adam bisa kangarewa da taurin kai wannan kira kira da ubangiji baya jin sa. Allah ta'ala ce ma ashhadtuhum khalqas samawati,
ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wa la khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudhillina awda.
Allah ta'ala ce ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi, ban halartar da su ba lokacin halittar sammai da ƙasa, wala khalqa anfusihim, kuma ban halartar da su halittar kawunan su ba, wama kuntu muttakhidhal mudhillina aduda, kuma ban kasance mai rike masu batarwa a matsayin mataimaka ba. Allah ta'ala yana magana game da waɗannan da suka riki wasu shaydanu, suka riki shaydan da magoya bayan sa da zurriyarsa, suka rike su awliya ba Allah ba, suka manta da Allah ta'ala tare da cewa su ma bayin Allah ne. Waɗannan da suka riƙa ababen bauta ko ko ababen jibinta ba Allah ba, su ma bayin Allah ne, ba sa nan san da Allah ta'ala ya halicci sammai da ƙasa a lokacin ba ba a yi su ba. Wala khalqa anfusihim, ba su halicci lokacin da aka halicci sashin su ba, wani bai ga san da aka halicci wani sashin wani dan uwansa ba, ba wanda ya halicci lokacin da ake halittar wani. Dan wala khalqa anfusihim ala nufin wala khalqa ba'dihim ba'da, sashin su bai halicci lokacin da aka halicci sashi ba, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum, idan kuka shiga gidaddaji ku yi sallama ala anfusikum ay ala ba'dikum ba'da, sashin ku yayi wa sashi sallama. La tukhrijuna anfusakum min diyarikum, kada ku fitar da kawunan ku, ma'ana kada ku fitar da sashin ku daga gidaddajin su. Kuma abu ne sananne cewa halittar sammai da ƙasa da abin da yake cikin su Allah ta'ala yayi su kafin halittar mutane, kafin a halicci dan adam. Allah ta'ala sai da yayi sama yayi ƙasa ya tanadi gurin da dan adam zai zauna, sai da aka tanadan ma da dan adam komai da komai kafin a halicce shi. Aka yi sama, aka yi ƙasa, aka yi ƙoramu, aka yi itatuwa, aka sanya abincin da dan adam zai ci tun daga lokacin farkon halitta zuwa ƙarshe a cikin ƙasa, kafin Allah ta'ala ya halicci annabi annabi Adam alaihi salam kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qul innakum latakfuruna billazi khalaqa al-ard fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin waja'ala fiha rawasiya wa min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayamin sawa'an lis-sa'ilin thumma istawa ila as-sama'i wa hiya biqalun fa qala laha wa lil-ard i'tiya taw'an aw karahan qalata atayna ta'in fa qadahunna sab'a samawati fi yawmayn. Ubangiji ta'ala a waɗannan ayoyin yake gaya mana cewa shin za ku kafirce ba wannan da yake ya halicci ƙasa a cikin kwanaki biyu sannan ku sanya masa ababen tarayya ku sanya masa kini zalika rabbul alamin wannan kuma shine ubangijin halittu waja'ala fiha rawasiya min fawqiha kuma ya sanya duwar watsu waɗanda suke kafaffu akan ƙasa wa baraka fiha ya albarkaci abin da yake cikinta wa qaddara fiha aqwataha ya ajiye abincin da yake cikinta bakin gurgudu wato gurgudan yadda dan adam yake bukata abinda Allah ta'ala ya sanya a cikin ƙasa na abinci na arziki ya sanya shi daidai wa daidai da zai ishi ɗan adam gaba ɗaya. Ubangiji ta'ala bai yi halittu ba ya kuma ki ba su komai ya ki ba su abinci ko ya ba su abincin da ya musu kaɗan. Maganar cewa akwai lokacin da za a zo wai ɗan adam ya cinye abincin duniya a yi wahalar abinci ƙarya ne. Allah ta'ala ya sanya komai abin da yake faruwa wasu ne suke kwashe rabon wasu amma da kowa za a ba shi kasansa to ko ya ishi kowa. Ubangiji ta'ala bai zalunci kowa ba da ya yi ka ya saukar maka da abin da za ka ci tuntun kafin ya yi ka wa qaddara fiha aqwataha tun kafin a yi ka abinda za ka ci an aje a cikin ƙasa wasu ne suke zuwa suna babakere suna zalunci suna kwashe arzikin ƙasar saboda ka sai ka ga tili can a cikin talauci ga wasu 'yan tsirari su kuma a cikin arziki baya baya sun ma rasa yadda za su yi da shi su kansu ba su san iyakarsa ba saboda ka Ubangiji ba shi ne ya zalunci ɗan adam shi ya zalunci duniya 'yan adam su suka zalunci kansu. وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون su suka zalunci kansu amma Allah bai zalunce su. Saboda haka Ubangiji ta'ala ya tanadi wannan ya aje komai da komai saboda haka Ubangiji ta'ala yana cewa shine wanda ya kadaita da halittar abubuwa gaba daya kuma shi yake gudanar da komai da komai kuma shi yake kaddara komai da komai shi kadai ba shi da wani abokin tarayya ba shi da wani waziri ba shi da wani mai ba shi shawara ba shi da wani mai taimaka masa. Allah ta'ala yana cewa qul innallazina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wama lahum feehima min shirkin wama lahu minhum min dhahir wala tanfa'u shafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Ubangiji ta'ala yana cewa ku kirawo wadanda kuke riyawa ba Allah ba la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi basu mallaki kwatan kwacin qayyar zarra ba wato kwatan kwacin kwayar zarra a cikin sammai ko a cikin ƙasa ba mallakar su bace mallakar Allah ce. Wa ma lahum fihi ma min shirkin ba su da wata tarayya ba su da wani kaso ba su da wata shi'a a halitta sama ko ƙasa a ce ga wani abu tsakanin su da Allah sun yi tarayya da shi a ciki babu shi. Wa ma lahum minhu wa ma lahu minhum min zahir ubangiji ba shi da wani mataimaki daga cikin su da ya taimaka masa saboda haka babu wanda zai je lahira ya ce zai tsaya shi ma yana da wani abu da zai iya faɗa ko zai iya yi a gaban Allah ba da izininsa ba shi yasa ya ce babu wanda cetonsa zai yi amfani a lahira sai wanda Allah ya masa izini. Saboda haka Ubangiji ta'ala shi kadai ya yi duk abin nan da kake gani na halittu manya-manya da ƙanana shi ya yi shi babu wani wanda yake tarayya da shi. Saboda haka Ubangiji ta'ala kuma bai riƙi kowa ya zama mai taimakonsa ba shi yasa ya ce wa ma kuntu muttakhidhal mudhillina aduda bal riqi wani wasu wadanda suke masu batarwa a matsayin mataimaka ba. Wannan ayat tana nuna cewa baya dacewa ka riqi wani wanda yake mai batarwa batacce mai batarwa kuma ka ce shi zai taimaka a cikin al'amura ba zai yi ba sai dai ya taimaka a cikin batarwa kamar yadda Allah ta'ala yake gaya mana annabi Musa alaihi salam yana cewa qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahira lil mujrimin ya Allah bisa da ni'imar da kai mun to ba zan taba zama mai taimakawa masu laifi ba. Az-zahir shine al-mu'in shine wanda yake taimako al-mudhillun kuma su ne waɗanda suke batarwa wanda suke batar da mabiyansu daga kan hanyar gaskiya. Wasu malamai suka ce wannan damirai guda biyu da Allah ta'ala ce ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ardi wala khalqa anfusihim ashhadtuhum, dinnan damirin yana komawa zuwa ga kafirancan da suka ce wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kori talakawa daga majalisarsa, ya kori talakawa daga majalisarsa. Lafiya kalau, ga wani dan uwa ya zo zai musulunta, saboda haka za a ba shi kalmar shahada, daga yanzu kuma ya zama musulmi dan uwanmu. Ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. To ka zama musulmi daga yanzu. Mai sunanka?
Zai.
Ibrahim ko? To sunanka Ibrahim daga yanzu, saboda haka abinda ka ce a kalmar da kai, ka ce ka shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai, shi kadai ake bauta masa, duk abinda sunansa bauta ba a yi ma kowa sai shi. Sannan ka shaida cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadu manzansa ne, ka yadda da wannan ko? To saboda haka daga yanzu ka zama musulmi kamar kowa, baka da bambanci da dan musulmi wanda aka haife shi a musulunci da kai, abinda zai bambanta ku a gurin Allah kyawawan ayyukan ku. Saboda haka je kai wanka ka dawo ka shiga cikin musulmi a yi sallah da kai. Allah ta'ala yana gaya mana cewa waɗannan kafirai, wato wannan damirai guda biyu ashhadtuhum da kuma damirin khalqa anfusihim, yana komawa zuwa ga kafirai. Inji wasu malamai kafirancin da suka zo suka ce wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya kori talakawa daga majalisarsa domin su yi imani, kamar Allah ta'ala yana gaya musu cewa su asuwa ne za su riƙa kawo wannan shawara. Wannan shawara ta su da su Allah ta'ala ya halitta tare da su, aka halicci a duniya tare da su, aka halicci mutane har da za su gane cewa su suna da wata daraja babba a wurin Allah, ko kuma har da za su iya cewa ga wata shawara da za su kawo wajen gudanar da al'amura na addini, ba su isa su kawo wannan ba. Kamar mutum ne ya zo ya kawo maka wasu manyan shawarwari wanda ka gansu sun fi ƙarfinsa, sai ka ce kai kamar kai ne ke da shugabancin ƙasar, irin wannan shawarwari manya-manya da kamar shugabancin ƙasar a hannunka suke. To haka wannan wasu malamai suka ce wannan damiri yana komawa ga kafirai domin a yi musu wannan tanbihi. Wasu malamai suka ce waɗannan damirai suna komawa ga waɗancan kafirai, kamar Allah ta'ala yana cewa waɗannan azzalimai jahilai ne, ba su san abin da Allah ta'ala ya gudanar da ƙaddararsa a kansa ba tun a fil azal. Shin sun sani ne cewa su ne ke da ɗaukaka a gurin Allah ba waɗannan talakawa ba? Allah ya aje su lokacin da yake halitta, suka fahimci cewa a halittar da ake yi su an ba su wata daraja ta musamman, waɗannan talakawa kuma an yi su a ƙasa ba su da daraja, har da za su ce su a kore su don su zauna a majalisin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, ba su da wannan, domin Allah ta'ala bai nuna musu sirrin halitta ba, ba su san sirrin halitta ba. Sau haka ba su da sanin cewa su suna da wata daraja a gurin Allah da har za su yi ƙafafa da ita. Shi yasa Allah ta'ala cikin suratul an'am yake cewa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu aha'ula'i manna Allahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'alam bishakirin. Za su rika cewa yanzu waɗannan ne Allah ta'ala ya ba su daraja ya fifita su akan mu, ya za a yi waɗannan su fifi? Allah ta'ala ce ba Allah ya fi sanin masu gode masa ba, ba ya fi sanin masu yi masa biyayya ba. Saboda haka wa ma kuntu muttakhidhal mudhillina adada, a wata qira'ar wa ma kunta, a qira'ar Abu Ja'far wa ma kunta muttakhidhal mudhillina adada, cewa waɗannan masu ɓatarwa ne, domin manufarsu shine yaya za su kori musulmi daga majalisarka, yaya za su kori musulmi daga musulunci. Waɗannan masu ɓatarwa ne, yaya za a yi kariki waɗanda suke masu ɓatarwa su zama su ne za su taimaka maka wajen yaɗa addini? Ba su taimaka maka ba. Lokaci ya yi, ana nuna mun za mu tsaya a nan. أبن أبوك إليدي ألا تعالى يا باب نادى وكذكري ألا يفهمنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.